Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan irin matakan da ya kamata maniyyata su dauka domin kula da lafiyar su ta hanyar tsafta da sauransu don kariya daga cututtuka musamman waɗanda ake iya dauka ta iska ko kuma a bandaki da makamantan su. Tare da ni a cikin shirin akwai jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai, wato Dr. Usman Shu'aibu Galadima. To likita, barka da wannan lokaci.
Yawwa, sannu.
Kamar wasu irin matsaloli ko kuma cututtuka aka fi zuwa da shi asibiti tunda kuka fara aiki?
Yawancin cututtukan su ne na mura da zazzabin cizon sauro da su ciwon ciki, zawayi da sauransu, wanda kamar daga yawan tafiya ko yawan fama ayyukan zirga-zirga da majata suke ta yi a wannan kaso.
Ko me yasa aka fi samun irin waɗannan cututtuka?
Kin gan alhajinmu su suna ganin cewa tun da suna Makka ya zama dole su dinga zuwa haram, suna sallolinsu, hamsa salawat a haram. Kuma kin san wurin da suke yawancinsu akwai ɗan nisa da haram ɗin, kamar kilomita 2 ko 3. Kuma yanayin inda kasan take ga zafin rana, yake ganzo su taka zuwa haram wajen su je su sallan asubahi, su dawo su je zuhur, asr, maghrib, isha, su dawo. Ina yin wannan faman sun a rana guda zo su wajen tafiya kamar kilomita 10. Yawancinsu kuma sun dan manyanta don babu ba kai da shekarun mahajjata wannan shekarun. In sun yi wannan suna dawowa sai su zube cikin asibiti, kowa da ciwon gwiwa ko ciwon kafa ko ciwon jiki da sauransu. To kuma kin san wannan shekaran alhazai na da yawa, kin ga cinkoso a cikin Makka, kowa kuma na zuwa da cututtukan su daga kasashen su, especially wanda ake daukawa ta hanyar iska kamar tari. Kuma inda ake cinkoso a masallaci ko a cikin motoci ma ko cinkoso a dakuna da sauransu, sai ki ga wa'innan cututtukan suna yaduwa.
To musamman yanzu da ake ma gab da fara aikin hajji, akwai wasu matsaloli na rashin lafiya da kuke ganin za a iya kuma fuskanta?
Kin san don ba kai da shekarun wanda suke aikin hajji wannan shekarun ba, yawancin mutane sun zo da cututtukan da sun saba da shi a gida, kamar ciwon hawan jini ko ciwon shuga da sauransu. Kuma da sun taso zuwa, sai ba yadda musu sun zo da magungunansu zuwa wannan kasar Misir, sai ya kasance cewa yawancinsu sun zo na a gida, suna abubuwan da suke yi ba sa shan magunguna. Abin da muke kira complications na wannan cututtukan ne yanzu muke gani. Yayi ga wani da gembo a kafa da yana da diabetes, baya shan maganin diabetes tisnasa, gembun ta zama infected, yanzu ana kokarin inda za a mishi magani. Ko kuwa kigan wani da hawan jini wanda ya wuce kima, to kin ga irin wannan sai ko mutum ya samu abin da ke kira stroke ko heart failure ko kodin shi ta samu matsala. So duk abin da muke gani yanzu kenan. Kuma akwai abu daya da zan son faɗa, shine yanzu muna ganin alhazai suna yawan faduwa a bayan gida, don slippers da suke sawa sun sai kwashe su. Kin san yawancin gidajen da suke nan akwai kasan akwai time styles mai dokan sansi sosai, to yawancin suna faduwa kuma su samu kariyan kashinsu. Akwai da yawa yanzu da aka yi musu aiki wanda don sun samu kariya, ko a kafa ko a hannu, sun kai wajen 5 ko 6 yanzu. So ya kamata alazima su san cewa irin slippers wanda yake na soso bai kamata a fita waje da shi ba, ko zuwa masallaci ko wajen da akwai dan ruwa haka, sun si sai kwashe su. So garan su slippers masu roba, wanda yake tafin slippers din roba ne yafi wanda yake soso. Irin abubuwan da muke hanga kenan cewa za mu fuskance su mun je can, banda wanda na gaya miki dazun su tari da ciwon jiki da sauransu da zazzabin ciwon sauro.
Musamman yanzu da muke garin Makka, za a iya cewa ana fuskantar matsalar zafi na yanayi. Shin me ya kamata maniyyata su yi domin ganin cewa ba su fuskanci wasu matsala da ya danganci na zafi ba, ko kuma cututtukan da suke da alaka da zafi kamar irin abin da ake kira da ko heat stroke ko heat exhaustion ko kuma dehydration, wato karancin ruwa a jiki da sauransu?
Kware, maganan ki gaskiya ne. Kin gan anan an recording har up to 50 Celsius or 50 degrees Celsius, wato zafin ranan ya wuce kima ba yinsa a Najeriya wajen da muka fito. So wannan zafin ranan yana kawo matsaloli sosai-sosai. Yanga kamar da kika faɗa karancin ruwa a jiki da sauransu ko fatan jiki ma yana kawo lahani. Inda alazanmu da majata da sauransu kamar na faɗa suna yawan zuwa yawo a cikin rana. Kuma yanzu da za a ji filin Arafat nake gan yawancinsu sun dage su je Jabal Rahama su ce zo su saiwa a Jabal Rahama daga ranar na har faɗuwar rana.
To likita me ya kamata su yi, wata shawara za ka ba su don kare kansu daga waɗannan cututtuka?
Na ɗaya su sai a rumfunansu su yi addu'o'insu a rumfunansu. Amma ya zama musu dole su fita to su rike lema, kuma leman ma ya kasance wanda kalan shi fari ba baki ba, don bakin leman shi ma yana jan zafin rana sosai. Kayaki ma da su sai ya kasance, especially mata, ya kasance farin kayaki, don bakakin kayaki shi ma yana jan zafi, yana rike zafi sosai. Kuma su rike ruwa, su nemi goran da su zuba ruwa, ruwa a sha kamar lita 10 a rana daga wayewan gari har zuwa faɗuwan rana. Amma abin da zamu ce wanda ya fi shi ne su zauna a rumfunansu. An gyara Arafat yanzu sosai, kuma mukayef isinsu yana sanyi sosai yanzu ba kamar da ba. Mutum yana iya duk addu'o'insu da ibada a cikin rumfunansu. Haka ma a Muna yake gan alhazai sai yawuce ake yi. In gan duk wannan a cikin zafin rana, duk wannan abin da na faɗa kamar heat stroke da kika faɗa dinnan ba ciwon da mu saba gani a can gida Najeriya ba. Amma kin gan a nan ba wuya an samu. Kuma wannan ciwon in ta faru nake gan nan da nan mutum yana iya rasa ransa.
Kamar wasu irin alamomi ne da maniyaci ko kuma alhaji idan ya ji a jikinsa ko kuma ya gani ya kamata ya garzaya da gudu-gudu ya taho asibiti domin neman lafiya?
Eh, kafin ma ya zo asibiti in ya fara jin kishin ruwa ko bakin shi na bushewa, to alama ne cewa akwai karancin ruwa a ciki. In alhaji ya fara zuwa bayan gidan kuma ruwa har ya fi so uku, to nan da na nemi ruwan rayuwa wanda na kira ORS ya fara sha, ruwan gishiri da shuga. Yanzu ma akwai su cikin paketi, muna da su da yawa clinic namu. Yanzu nan da nan a bashi. In dai kaman ko ciwon zuciya ko ciwon ciki ko wani ko zazzabi ko ya fara tari, ya zo asibiti. Akwai magungunan da muke da su da yawa wanda za a ba su. Allah ya yarda kuma su samu lafiya insha Allah.
Daga ƙarshe gaba ɗaya, wani jan hankali za ka yi wa maniyata domin ganin cewa sun yi abubuwan da ya dace?
Na ɗaya su ji shawarin da muke bayarwa. Don shawarin nan suna da amfani kwarai. Kin ga mun ce a daina yawuce cikin rana, mun ce a yawaita shan ruwa sosai, da kuma yanzu abin da muka gano cewa kariyan da ake samu daga faduwa a bayan gida ko a masallaci akan tiles da sauransu. Sayan abinci, Nakon tana bayar da abinci, kuma yawancin suna kula da kitchen masu bayar da abinci, so ana kula da tsaftan wuraren. Amma yawancin alazanmu ba su saba da wayannan abincin ba. So su je suna sayan abinci na kan titi. To abinci na kan titin nan kengan nan kasa akwai kuɗa sosai, kuma ba masu dubawa su tabbatar da inda ake tsaftace wannan abincin. So shine ke kawo gudawa da amai da sauransu. Amma inda alhaji ya zama mishi dole lallai ya saya abincin kan titi, ya tabbatar cewa abincin na da zafi. In ya'yan itatuwa ne, tabbatar cewa an wanke su. Duyin cinkoson da akwai a ko'ina, su bayan gida ne, su masalata ne da sauransu, su tabbatar cewa suna yawan wanke hannayensu da sabulu. In babu sabulu su nemi hand sanitizer, ana goge hannu. Sa amfani da takunkumi ma a masalata da sauransu yana da amfani sosai, yana rage yawan mura da sauransu. Da kuma da za a fita da rana a nemi lema. Leman kuma mun ce wanda yake kalan shi fari ya fi wani kala mai duhu, don su suna jan zafin rana sosai.
Ta masha Allah, masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna da jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai, wato Dr. Usman Shaibu Galadima, inda ya mana bayani ya kuma ba da shawarwari musamman yanzu da ake gab da fara aikin haji. Likita, muna godiya kwarai da gaske, sai kuma a tare mu a wani makon dauke da sabon shirin. Mu huta lafiya.
Indonesia, Allah, I want to tell you, Allah, I want to see you.